Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 13 ga watan Agustan 2021. A cikin shirin namu na wannan lokaci muna dauke da rahoto kan yadda ofishin kididdiga na Najeriya ya fito da rahoto kan rarar kuɗin da kasar ta samu har naira biliyan 512 a cikin watanni uku kacal. Sai kuma jamhuriyar Niger inda aka gudanar da naɗe-naɗen mukamai a ma'aikatar kuɗin kasar da nufin maye gurbin wasu jami'ai da aka garkane bisa zargin cin hanci. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma Garba Awwal yana tafa da rahoto na musamman sannan daga bisani shirin labarin wasanni ya biyo baya. Amma kafin ku ji waɗannan duka sai kun ji labaran duniya daga Muhammad Hafiz Baballe.
Jama'a assalamu alaikum ga sauran labaran duniya. A yau Juma'a kungiyar Taliban ta ce har-haren da suka kai cikin dare sun kame manyan biranen larduna biyar na Afghanistan waɗanda suka hada da Kandahar ta kudu da Herat ta yamma daga har Inawa ta arewa maso gabas da Lashkar Gah ta kudu da kuma Ghazni birni mai matukar muhimmanci. Karbe manyan biranen ya taimakawa 'yan Taliban akan kananan biranen lardunan da ke kewaye ciki har da Tarin Kot babban birnin lardun Uruzgan ta kudu da Kirisko babban birnin Gohor na tsakiya da Paul Il Alam babban birnin lardin Logar na gabashi wanda nan ne mahaifar shugaba Gani. Wani jawabi da kungiyar Taliban ta fitar a hukumance ta yi ikirarin kame waɗannan birane kuma gwamnatin Kabul ba ta kalubalanci wannan ikirarin ba. A hakikanin gaskiya ma gwamnan Uruzgan ya fitar da wani jawabi ta faifan bidiyo yana cewa shugabannin kabilu da shugabannin siyasa sun buƙaci da kada ya yi ƙoƙarin ja da 'yan Taliban don kauce wa zubar da jini, don haka ya mika iko zuwa ga Taliban. Kungiyar Taliban ta tabbatar yau Juma'a cewa ta kama tsohon gwamnan Herat Ismail Khan tare da wasu manyan hadimansa, ko da yake daga bisani sun ce an saki Khan. Hukumar kula da manyan guguwa ta Cuba ta rawaito da sanyin safiyar yau Juma'a cewa mahaukaciyar guguwar Fred za ta zubar da wa makon ruwan sama a gabashin Cuba. Mahaukaciyar guguwar ta Fred tana tafiya ne tare da iska mai ƙarfin kilomita 55 cikin sa'a guda. Hukumar ta ce ana sa ran Fred za ta rage ƙarfi a cikin kwanaki masu zuwa kuma tana iya zubar da ruwa a wani lokaci yau Juma'a. Masu hasashen yanayi sun ce ana sa ran mahaukaciyar guguwar Fred za ta nausa ko kuma kawai arewa maso gabashi da tsakiyar Cuba zuwa daren yau Juma'a, kuma za ta kasance kusa da Florida Keys da kudancin Florida a ranar Asabar. An kuma yi hasashen cewa Fred za ta kasance kusa da gabar tekun kudancin Florida a ranar Lahadi. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka wato FDA ta ba da izinin yin allura ta uku ta rigakafin COVID-19 ta Pfizer ko Moderna ga wasu mutane da garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfi. Makaddashiyar kwamishinar hukumar Dr. Janet Woodcock ta faɗa a cikin wata sanarwa daren jiya Juma'a cewa hukumar FDA tana da masaniyar cewa musamman mutanen da garkuwar jikinsu take da rauni suna da haɗarin kamuwa da rashin lafiya mai tsanani. Woodcock ta ce sauran mutane da suka karɓi cikakkiyar allurar rigakafin suna da cikakkiyar kariya kuma ba sa buƙatar ƙarin wata allurar rigakafin COVID-19 a wannan lokaci. Sai dai masana kimiyya sun yi ta muhawara ko za a bada ƙarin allurar rigakafin COVID-19 ga wasu mutane da garkuwar jikinsu take da rauni kamar waɗanda aka yi musu da shan wani ɓangare na jiki ko masu cutar kansa. Wani bincike na kwanan nan da Jami'ar John Hopkins ta yi ya gano cewa da yawa daga cikin marasa lafiyar da aka yi wa da shan wani ɓangare na jiki suna da kariya kaɗan ta ƙwayar halittar jiki bayan sun karɓi cikakkiyar allurar rigakafin biyu, amma allurar ta uku za ta ƙara musu kariya. Yau Juma'a sakataren tsaron Birtaniya Ben Wallace ya yi gargaɗin cewa ƙasar Afghanistan tana fuskantar haɗarin rugujewa kuma ya yi hasashen cewa ƙungiyar Al-Qaida za ta sake bunƙasa a ƙasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. A daidai lokacin da ofishin kididdiga na ƙasa ya fitar da rahoto dake nuna cewa Najeriya ta samu kuɗi har naira biliyan 212 da ƴan kai a cikin watanni uku kacal. Sai ga rahoton Bankin Duniya ta ce Najeriya ita ce ƙasa ta biyar a ayarin ƙasashen da ke yawancin bashi. Wani abu da ƙwararru da ƴan fashin baki suka yi nazari mabambanta a kai. Ga rahoton wakiliyar sashin Hausa Madina Dauda.
Wannan rahoto na Bankin Duniya da ke cewa Najeriya ita ce ƙasa ta biyar a cikin ƙasashen duniya goma da suka fi cin bashi bai zo wa wasu ƴan ƙasa da daɗi ba, duba da cewa wani rahoto makamancin wannan daga ofishin kididdiga ta Najeriya na nuni da cewa ƙasar ta samu zunzurutun kuɗi har naira biliyan 512 daga haraji da ƙasar ke karɓa a watanni uku, wato daga watan Afrilu zuwa watan Yuni. Tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur ta ƙasa Isa Tijjani ya tsokace a kan rahoton da Bankin Duniya ya fitar yana cewa
ban yi mamakin haka ba, saboda ko da ci aka yi mu ne ma na daya abun ba zai baya wa mutane mamaki ba, saboda yanzu kasan nan Allah Allah ake kawai a karɓo bashi ko da dalili ko babu dalili, kawai so ake a ce a karɓo bashi. Shugaban ƙasa ya tura majalisa su sahale a karɓo bashi, an sun sahale shikenan magana ta kare, idan ba su sahale ba sun zama abokan gaba. Kuɗin ka rasa ma to wai menene ne ake yi ne?
Amma ga ƙwararre a kimiyyar tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati yana ganin batun kuɗaɗe da ofishin kididdiga ta fitar ana raba shi ne ga ɓangarorin gwamnatin ƙasar baki ɗaya.
Kuɗaɗen nan in an karɓe su na haraji ana rabawa ne a tsakanin gwamnatoci a hawa uku, ƙananan hukumomi su karɓi kasansu, gwamnatin jihohi ko gwamnatocin jihohi su karɓi kasansu, sannan ita uwa uba gwamnatin tarayya ta karɓi kasanta. A kusan kashi 80% na wannan kuɗi in an karɓe su a sheku kin ga gwamnatin tarayya ba ta karɓan kuɗi da yawa ko kaso mai tsoka a cikin wannan haraji in an karɓi.
Shi ma malami a tsangayar tattalin arziki a jami'ar Kashere ta jihar Gombe Dr. Isa Abdullahi ya tsokaci akan batun yana cewa
to dalilin da yasa bashi har yanzu komai yawan kuɗin da za a samu a Najeriya sai an ci bashi kafin a yi wasu abubuwa ya shine kamar haka. Kasar tana da waɗansu cibiyoyi na demokradiyya wanda su ɗinnan sun zamanto wasu kafafe ne na wanda kuɗaɗe masu yawa suke tafiya a wannan majalisar. Misali akwai majalisun Najeriya wanda a shekara za ki ga a majalisa ɗaya ko kuma majalisun nan an yi musu kasafin kuɗin sama da naira biliyan 120, to su kenan da ake ganin su. Ga gwamnonin jihohi guda 36 gwamnoni kenan, ga majalisun jihohi su ma har yanzu tsadar gudanar da gwamnati a ɓangaren demokradiyyar nan a yau ya zamanto wata hanya da kuɗi ke tafiya mai yawa a wannan wajen.
Bankin Duniya ya ce basu sukan Najeriya tare da cibiyar hada-hadar kuɗaɗe ta ƙasa da ƙasa ya kai dalar Amurka biliyan 11.7 kwatankwacin naira tiriliyan 4.8. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, sai kuma jihar Lagos. ‘Yan sanda a Najeriya sun kama wani ɗan ƙasar da ake zargi da wawurar zunzurutun kuɗi kusan naira biliyan 2. Mallakar masu ajiya a wasu bankunan ƙasar masu bincike musamman na rundunar ‘yan sandan ƙasar ne suka kama shi a Lagos. Wakilinmu Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ya zaka dai rundunar 'yan sandan Najeriya ta kama wani mutum mai suna Sallawa Abdulmalik Femi da ake zargi da shiga asusun wasu bankunan Najeriya inda kuma ya wawushe wasu kuɗi kusan naira biliyan 2. A wata sanarwa da rundunar 'yan sandan Najeriya ɓangaren da ke bincike akan almundana na kuɗaɗe ta fitar ta bayyana cewa mutumin ya jagoranci gungun wasu masu shiga asusun mutane da ke bankuna daban-daban wajen wawushe kuɗaɗen ajiyarsu, a cewar kakakin binciken rundunar 'yan sandan Najeriya bangaren yaki da almundahanan kudade DSP Eyitayo Johnson wanda ake zargin yayi amfani da katunan sayan kaya na Jabu inda kuma ya wawushe wayannan kudade daga asusun wayannan bankuna asirin mutumin da ya tunu ne inji DSP Johnson a lokacin da wayanda aka sacewa kudaden suka farga suka sanar da bankunan su yayinda bankunan kuma nan take suka tuntubi babban bankin Najeriya inda aka zakulo shi to koya irin wannan ayyuka na yan damfara a bankuna da kuma daidaikun jama'a zai shafi yan Najeriya da ma mu'amalan Najeriya da sauran kasashen duniya ta fuskar kuɗi tambayar kenan da naiwa Dr. Dauda Muhammad Kwantagora wani masanin tattalin arziki da sakajari a Najeriya
matsalolin da ake samu ko kuma illin wannan matsalolin da ake samu na mutane da suke amfani da ilimin su na fasahar zamani da ake sarrafawa ta hanyar kwamfuta ana amfani da shi wurin hada-hadan kuɗi da suke shiga suna satan dukiya ko na jama'a ko kuma na waɗannan kamfanonin ko bankuna ko da ke bankuna yayin ka duba zaka ga dama ba kuɗin su bane kuɗi ne na jama'a illan wannan abun yana tattare da irin ci gaba na zamani kaga a da irin waɗannan abubuwan suna da wahala duk da cewa ana samu to amma yanzu abu ne wanda yake ya game duniya ko manyan kasashen da suka ci gaba akan samu irin waɗannan matsaloli ba ma ko a bankuna ba hadda har gayyuka na harkoki na tsaro da harkoki na bayanan sirri da kuma wasu dangantaka na ƙasa da ƙasa a wani lokaci ma har harkoki na zabe tunda ana amfani ne yanzu muna cikin duniyar kimiyya to wannan abu gaskiya yana jawo tsoro ga zukatan masu amfani da shi kuma da zaman dardar da kuma rashin yadda kaga irin wannan idan ana samun shi ba a tare ba to zai iya tagayyara tattalin arzikin duniyar gaba daya
kwa makon da ya gabata ma sai da rundunar 'yan sandan Najeriya ta shafke wani matashi dan shekaru 22 mai suna Joshua Adeyinka Kayode wanda ake zargi da damfaran wasu mutane 170 na zunzurutun kuɗi fiye da naira biliyan 10 inda ya amfani da wani jabin kamfani na saka jari yau da su suka aika masa da kuɗi yanzu haka ma dai wani sanannen dan damfara da ake kira Hush Puppy yana fuskantar shari'a a ƙasar Amurka bayan da rundunar 'yan sandan musamman na FBI suka cafko shi a birnin Dubai inda yake zaune da kuma ake zargin sa da wawushe wasu kuɗaɗe na jama'a duk dai a ayyukan damfara da aka fi sani da 419 ko kuma Yahoo Babangida Supreme Murai Amurka daga Najeriya
to bari mu rufe taskar rahotanninmu a jamhuriyar Niger inda gwamnatin ta aiwatar da naɗe-naɗen mukamai a ma'aikatar kuɗin ƙasar da nufin maye gurbin wasu jami'an da aka gargane a gidan kurkuku a watan jiya saboda zargin su da hannu a wata almundahanar dubban miliyoyin sefa sai dai ra'ayoyin jama'a ya bambanta game da sahihancin wannan mataki wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Munibarma ya aika mana da ƙarin bayani
Taron majalisar ministoci na yammacin jiya Alhamis ne ya bada sanarwar aiwatar da naɗe-naɗen wasu daraktoci da controller da sufetocin sha'anin kuɗi a ma'aikatar kuɗi ta ƙasa makonni biyu kenan bayan garkame wasu manyan jami'an ma'aikatar da ake zargi da haɗa kai da wani jami'in fadar shugaban ƙasa Ibrahim Ibu Karage wanda ake tuhuma da fitar da miliyan 800 na sefa daga asusun Bitalmani ta barauniyar hanya Abdu Sidi mamba a reshen kungiyar yaki da cin hanci Transparency International ya yaba da wannan mataki
ya kamata a ce ma'aikata shi taka tsantsan da dukiyar ƙasa ya zamanto in an ka ba su aiki san aikin da an ka ba su amana ta aka ba su ni ta kashe kuɗi suka yi karatu ta kashe kuɗi har da sun kai wannan matsayi aka ba su aiki kenan amana ta wanda ko wace amana ya kamata a hukunta shi
matakin gwamnatin ya shafi mukamai sama da 10 abinda masanin tattalin arziki Dr. Soli Abdullahi ya bayyana a matsayin wata babbar kakkabar da ke hangen cashe aya da tsakuwa
wannan ma'aikata ita ce wato shishiniya ta tsaka mai dauke da tahiyar kasar Niger a bisa fannin kuɗi kenan duk in ana son a kawo wani gyara tabbata wannan wuri sai an tsarkake shi saboda akwai mutane da yawa wanda ya kamata a ce an fudda su daga wannan wuri sun yi shekaru aro-aro suna cin karensu babbaka sun san irin hanyoyin da ake iya bi a cutar Niger da dangancin kuɗi in ana son wannan gurin na shugaban ƙasa na cewa an tsarkake baitulmanin gwamnati da kuɗin gwamnati na Chile sai an kawo sauyi a wannan minista da kuma wurare ma diyawa inda kudi suke shiga suna fita.
Sai dai a nasu bangare jami'an ma'aikatar kudi na cewa hukumomi sun yi gaugawar yanke hukunci akan waɗannan jami'ai domin har yanzu mashara'anta na ci gaba da gudanar da binciken wannan badakala. Umaru Barmu shine sakataren kungiyar jami'an ma'aikatar kudi wato SNAF.
Yaya ake cewa wanda baka tabbatar da lahin da yayi ba sai kai galgawar ka hudda shi kuma har ka sa wani kuma cikin dan karamin lokaci da bai wuce sati biyu ko uku. Kun san su ɗan siyasa matsala su suke yin waɗannan dokokin su ne na harko waɗanda za su tambaye kuma dai a ce musu kai wani ya ne abin nan akwai yanda ake yi ko to in kai yanda suke son nan ne waga take farawa da ta faru tunda ba yau aka fara ba ya afinan su duk in matsala irin waga ta taso sai ga ɗan ma'aikatan nan ta kuɗi su ne ake ɗauka waɗanda suka yi lahi suna nan yanzu hakan ga basu ma damu ba suna nan zaman su hankalin su kwanci.
Ainihin binciken da hukumar yaƙi da cin hanci ta Halsiya ta gudanar a fadar shugaban ƙasa ne ya gano cewa wani ma'aikacin fadar wato Ibu Karage ya yi amfani da takardun jabu domin fitar da kudade akalla miliyan 8,000 na sefa daga asusun betirmalin kasa tsakanin 2018 da 2020. Mafari kenan shugaban kasa Muhammad Bazoum ya umarci ministan shari'a ya damka komai a hannun mashara'anta wace ta kaddamar da binciken da ya yi sanadin kulle mutane 12 a gidan yari akasarinsu jami'an ma'aikatar kudi ta kasa a bisa zargin su da hannu a wannan harkala. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla yanzu kuma ga rahoton mu na musamman daga Garba Awwal.
Wajen da suke hore kan ta bukaci duk wani dan kasar a yi zaka da alƙaluwar rigakafi na cutar coronavirus karo na biyu. Alhaji Babu Mustapha wanda aka fi sani da Baba Lusa shi ne shugaban kwamitin alluran rigakafin a kasar ta jamhuriyar Kamaru ya yi karin haske kan alluran rigakafin da ma yadda al'umma suke kallon rigakafin ta corona a faɗin kasar baki ɗaya.
Iya to aikinsa dai makarin ka da shi corona din shigo da kasa jikin sa ne duniya na shi na kiran wannan daga kafi to shi sa duniya kai daga kafi kuma ya dukan in yi dusu danga daga ce a wannan kan mutun nan ka daga mishi kafi dan shi ga jikin sa ba haka ne
wani kira zaka yi wa sauran jama'a a wajen ganin cewa sun yi tururuwa sun zo da min su su karbi wannan allurar.
Eh abin da ga jama'a dai don Allah dai su dauka babu wani cuta babu wani abin da wannan makarin jiki ne makarin lafiyar mutum ne domin corona kan da akwai corona ni kai na ma na dauka su biyu ne kila kun su biyu na dauka.
To a ya kulalen da ake ba wa jama'a na tallafin corona nan kuna kokari ganin cewa kowa ya samu ko kuma akwai wani matsala ne?
Eh kowa bai samu ba abin da yasa da kowanne aka dauki sunan su na farko a cikin suna an tace ba kowa bane ya samu wannan farkon din to yanzu na biyu na zuwa kan naka ce tun da kanto da kina farko ba ta dauka na biyu ba domin duka na farkon nan kowa bai samu ba shi kowa samu na farko sanan sai ba su na biyu.
To a yanzu haka nan kana ganin cewa wannan kudaden ba za su samu matsala wajen karɓar su ba?
Ba matsala. Ba matsala wajen karɓar su. Wato dai ina ka baka lamba cikin telefon ka. In ka buga shi ina ce ka buga wannan lamban din. In ka buga wannan lamban din. Domin ba can gunsu kake tafiya ka dauko ba cikin lamban ka ne cikin telefon ka ne. Idan kana da MTN ne ko MTN sa turu maka a cikin MTN ka kuma na Oran sa turu maka a ciki.
Har sau nawa ake ba da wannan
telefon? Na farko da 45 na biyu 45 to na uku din shine gumiya tara
gumiya tara da
no tara da wannan haka sosai ne kuma da faransa ka dubin jimi
haka da ka profesa Obalaza amma dai sana su gaban kwamitin bayar da shawarwari kan cutar coronavirus a fannin magani bakin fata musamman a majalisar da kuke da sake kuriya kamar ga abin da ya ce
shine muke gargadi ga yan adam domin su majalisar dinkin duniya abin da ya razana mu kuma ya tsorata mu yayin da wannan annoban coronavirus ya bayyana sun nuna cewa kasan Afrika dai zai zama makabarta har dai a rasa ma inda za binne dan adam. To yanzu she muka tashi tsaye muka duba irin namu kundin magunguna da magabata suka bar mana da muka gada yanda suka yi suka kare kansu da annoba domin wannan ba farkon annoban da ya faru bane a duniya. To shine muka saka waɗannan asirin waɗannan mataki da magunguna sai Allah kuma ya sa wannan annuban din bata shafe mu yanda su waɗannan suka yi tunani ba to mu abinda muke gargadi dai da akwai magungunan mu kaga kaman ta gargajin nan a rika tafasa ana sha kaman su abin nan ya'yan kuka a tafasa shi a rika shan shi a hada ma da zuma to duk waɗannan ina ƙara garkuwan dan adam to kaga garkuwa ya karu kuma duk wani cutan da zai zo ta iska ne ta ruwa ne ta abinci ne to garkuwan dan adam wannan sunadarin za su kare dan adam da waɗannan irin annoban
shugaban kwamitin alwar da kafi na shiya shiya a lajiri lambala kayan da akiran mu ta kasance
eh daga cikin yan shekaru 18 mun samu waɗanda suka zo kan suka yi da kuma waɗanda suka dan manyanta sun zo su yi
jazira kuke gani za a ci gaba da yi ne bayan wannan kwalaki biyar ko kuma
yanzu dai a takaice dai za a dakatar da shi yau duk mun gani tsawon lokaci kuma za a sake somawa to amma dai gurin yin shi na da tun asali da aka saka tunanin operationel duk mai bukatar yi zai je nan dispenser da Nevel ko kuma cece babban abinan district da ne da abinan da Congo ya je ya yi a can
to mun ji ana bada wasu kuɗaɗe shin akwai wanda aka ba su kuɗaɗe ne kafin sokar wannan allura
babu wanda aka ba shi CC kun ya kan wannan allura mutane ne suke faɗan irin yana su allura ne ga kafi kan ba wanda aka ba shi dala saboda ya zo ya allura ba wanda aka ba mu
wasu ne fatan ka da al'umma
fata na ga al'umma da duk wanda yake so ya tare lafiyan jikinsa ya kula da lafiyan jikinsa kun bai samu ya allura rigakafin nan ba mu sa abin da zai biyo bayan sa ba
kala nawa ne ake ya allura
kala ɗaya ce
farko kenan
na farko kenan kuma in aka yi na farko akwai na biyun ka rendezvous bayan sati hudu
ɗaya daga cikin sarakunan gargajiya masu wayar da kan al'umma kan allurar ta rigakafin ga irin tattaunawar da muka yi da shi
to kasancewar muna da gwamnati
gwamnatin nan kuma zaɓaɓɓiyar gwamnati ce wacce take kokari da daidai iyakacin kokarinta saboda ta ga al'amarin kamaru ya fita kuma game da sha'anin kuka da ake na waɗansu abubuwa ana yin su ne ba nan karkare ba ne domin wanda duk bai fita ina ganin kama a kamaru ake cikin tawilin matsuwa ko waɗansa ba haka ba ne game da wannan sha'anin nan gwamnati na iyakacin kokarinsa ta a'aza mutane ta saka ministoci kowane minista da ake da aka bashi kuma ina yi kuma a yadda yake abun kaman competition ake ba yadda za a yi a ce an saka mutum ya je kirkiro wani abun da gobe zai cutar da kan kamaru sannan shi a zarge shi wani duk abun da muke ji a bakin mutane ana faɗa ne kawai muna ji to amma abun ba haka yake ba ina da kyau dai abun duk yadda za a yi mutum ya lura da cewa tukunna a matsayin ministoci ma
su ma ministocin duk sun ji an musu mutum ko ba zai kai kansa ya masa allura ka
to zai kai a matsayinka kana ganin wani allura ya kafi a mafita ne ga al'umman kasar Kamaru
eh to ina ganin shi ne mafitan in ba mafitan ba yanzu kaman mai masu shekaru da yawa idan abun ya rika shi me za a iya masa abun zai wuya da gaske ko ba haka ba saboda ka ne ina ganin mafitan da muke da shi ɗaya kenan kawai shine zancen abu na al'amarin nan ko da yake na dunan sun ce wai gwamnati ta ce duk wanda ya ga ba zai yi ba yana iya zama bai yi ba amma yayi kokari ya kiyaye kansa to kiyaye kan nan wanda yake in dai abun ya faru karshe dai za je asibiti
wani kira zaka yi wa talakawanka a daidai wannan lokaci da ake kokari a yi wannan allura gida zuwa gida
to abin da nake so shine mutane su bargara wani abu daya kada mu zauna kullun ana yin abu a kasan muna baya mutane masu karatu da yawa sun fahimci abun da yawa kuma sun yi allura kamata yi mu ma in an zo mana to kada mu zauna kamo ce ba za mu yi ba alhalin ba mu da wani abun da za mu yi a madadin wannan
mama a warka ba muje Amurka daga kasar Kamaru
daga rahoto na musamman kuma sai shirin labarin wasanni.
wasanni a takaice.
A yau Juma'a kungiyar Taliban ta ce harharan da suka kai cikin dare sun kame manyan biranen larduna biyar na Afghanistan waɗanda suka hada da Kandahar ta kudu da ta yamma, ta kahar Inawa ta arewa maso gabas da Lashkar Gah ta kudu da kuma Ghazni birni mai matukar muhimmanci. Karbe manyan biranen ya taimakawa 'yan Taliban akan kananan biranen lardunan da ke kewaye. Hukumar kula da manyan guguwa ta Cuba ta rawaito da sanyin safiyar yau Juma'a cewa mahaukaciyar guguwar Fred za ta zubar da wa makon ruwan sama a gabashin Cuba. Mahaukaciyar guguwar ta Fred tana tafiya ne tare da iska mai karfin kilomita 55 cikin sa'a guda. Hukumar ta ce ana sa ran Fred za ta rage karfi a cikin kwanaki masu zuwa, kuma tana iya zubar da ruwa a wani lokaci yau Juma'a. Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka wato FDA ta ba da izinin yin allura ta uku ta rigakafin COVID-19 ta Pfizer ko Moderna ga wasu mutane da garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfi. Makaddashiyar kwamishinar hukumar Dr. Janet Woodcock ta faɗa a cikin wata sanarwa daren jiya Juma'a cewa.
Masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Hanifa Kabir Isa nake ce ai hutun ƙarshen mako lafiya.